Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60.25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na BOA Africa akan mita 102.5. Da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Kai kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe a sashen hausa.com ko kuma boahausa.com. Ban sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku. Ni Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin ciki kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi. Bayan labaran duniya za a ji shirin nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. A Rasha an kama sanannen shugaban ƴan hamayya Alexei Navalny tare da wasu daruruwan magoya bayan sa jiya sabar bayan da zanga-zanga ta barke a birnin Moscow da wasu biranen kasar 90. Wannan suke zanga-zangar domin nuna rashin amincewar su da bikin rantsar da shugaba Vladimir Putin na fara wa'adin iko na hudu a zaman shugaban kasar. Cikin ƴan mintoci da zuwan Alexei a tsakiyar birnin na Moscow, jami'an tsaro suka kama shi tare da aminin sa Nikolai Yaskin. Yan sanda dauke da kula kai da ma waɗanda suke saye da kayan sarki kawai sun sha kutsa a cikin gungun taron masu zanga-zangar galibinsu matasa suna kama su. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira OVD Info ta yi kiyasin ƴan sanda sun kama mutane 1,300 a duk faɗin ƙasar, rabi daga cikinsu a birnin na Moscow a kama su. Jami'an tsaron suka ce zanga-zangar ba ta samu izini daga hukumomi ba. A Afrilun bana dai Mr. Navalny hukumomin zaben ƙasar suka hana shi takara a zaben da shi Mr. Putin ya lashe. Masu zanga-zanga lokacin da aka kama shi suna tare da waƙoƙi da baitoci suna Allah ya rusa sarkin gargajiya mai mulkin malaka Urasha ba tare da Putin ba. A halin da ake ce kuma Amurka ta sake farfado da rundunar mayakan ruwanta bataliya ta biyu da ta wargaza a shekara ta 2011. Wannan runduna ita ce take kula da musamman yankin tekun Atlantika, inda yanzu Rashin take cin karenta babu babbaka kuma take buga kirji. Shugaban na Amurka Donald Trump ya yi magana da Prime Minister Ingila Theresa May jiya a sabar kan batutuwa da suka hada da yarjejeniyar nukuliyar Iran. Mako ɗaya kamin shugaban na Amurka ya yanke shawara ko Washington za ta fice daga yarjejeniyar, kamar yadda fadar White House ta shugaban na Amurka ta faɗa. Mr. Trump yana da zaɓi daga yanzu zuwa 12 ga watan nan na Mayu ya janye daga yarjejeniyar da Tehran ta ƙulla da manyan ƙasashen duniya ciki ko har da Amurka shekara ta 2015. Jami'an fadar ta White House suka ce shugaban kusan ma dai ya yanke shawara zai janye kamar yadda suka faɗa ranar 2 ga watan nan. Duk da haka shugaban yana da zaɓin ya bullo da wata hanya na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da jamhuriyar Iran mai bin tafarkin Islama ta ƙulla da sauran manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka. Birtaniya da Jamus da Faransa duk sun yi itifaƙin cewa yarjejeniyar ita ce hanya ɗaya kaɗai da za ta hana Farisa mallakar makaman nukiliya. Sauran ƙasashe da suka haratta ba hannu a kai har da Rasha da kuma China. A hirar da suka yi ta wayar tarho da Prime Minister May ɗin, Mr. Trump ya jaddada ƙudurinsa na ganin cewa Iran ba ta mallaki makaman nukiliya har abada, in ji fadar ta White House. Haka nan kuma shugabannin biyu sun yi magana kan batun nukiliyar Koriya ta Arewa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya Asabar ya amince da matsaloli da ke tattare da mulkin mallaka. Ya furta hakan ne a Asabar yayin da yake kai ziyara yanki ko ƙasar da ake kira New Caledonia, a yayin da yankin da ke kudancin tekun Pacific yake shirin kada ƙuri'ar ɓallewa daga Faransa. Ƙarshen ziyararsa ta kwanaki uku, Macron ya ce Faransa ba za ta ci gaba da zama yadda take ba idan har yankin ya balle, sai dai ya yi taka tsantsan na fitowa a fili ya yi kamfen na cewa yankin ya ci gaba da zama ƙarƙashin ikon na Faransa. Yankin yana gabashin Australia, yana da mutane da yawansu ya kai kusan 170,000, cikinsu har da ƴan asalin yankin da ake kira Kanak, wadda a yawansu ya kai kashi 40%. Tuni dai yankin yake cin ƙuri'ar gashin kai, amma yana daga cikin muhimman wurare da ke ƙarƙashin iko ko mallakar Faransa. Fadar White House ta shugaban Amurka jiya Asabar ta soki ƙasar China da kakkausar lafazi kan yunƙurin ƙasar Sin ɗin na tilasta kamfanonin jiragen sama na ɗaukar fasinja su sauya yadda suke ɗaukar Taiwan da Hong Kong da Macau a zaman ƙasashe masu zaman kansu. a daidai lokacin da kuma kasashen biyu suke janin jaka ta fuskar kasuwanci game da rarar da China take samu. Fadar ta White House ta ce hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta China ta aiki da wasiƙa ga kamfanonin jigilar fasinja ta sama na kasashen ƙetare ta buƙace su su aiwatar da canji a shafukansu na internet. Taiwan ce lamari mafi sarƙaƙiya, China tana kallon yankin mai tafiyar da al'amuranta kai tsaye a zaman fandarariyar lardi. A Afirka ta Kudu, wani kamfanin haƙar ma'adinai ya ce ma'aikata bakwai sun mutu, an ceto wasu shida bayan da girgizar ƙasa ta haddasa gocewar wani dutse a wani rami da ake haƙar zinari. Kamfanin da ake kira Sibanye Silwata ya faɗa jiya Asabar cewa ma'aikata 13 suna maƙale a ramin da ke wuri da ake kira Mashakne a yankin Driefontein bayan da girgizar mai ƙarfi maki 2.2 ya afka a yankin ranar Alhamis.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Kwamitin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa domin sake farfado da harkokin ilimi musamman a yankin arewa maso gabashin kasar, yankin da masana suka ce koda bai fuskanci rikicin Boko Haram ba sai ya dauki yankin fiye da shekaru 100 bai kamo yankuna da suka rigaya suka wuce gabansa ba a wasu sassan Najeriya. Ballatana kuma yanzu ga rikicin na Boko Haram wadda ya yi matukar illa ga yankin baki daya musamman ma a fannin ilimi wadda yana ɗaya daga cikin sassa da yake fuskantar koma baya matuka. Shugaban kwamitin Alhaji Ali Gaji Grema, wazirin Gujuba, ya yi walawal sani ko na ƙarin bayani kan dalilin ziyarar da suka kai jihar Taraba.
Kwamitin farfadowa da harkokin ilimi a jihohin gabas maso arewa ta ce tana ba da fifiko ne ganata kaso daga cikin yara kusan miliyan 10 da ke cikin shekarun shiga makaranta, amma suna nan suna ta yawo a titunan arewacin Najeriya. Shugaban kwamitin Alhaji Ali Gaji Girema, wazirin Gujuba ne, ya sanar da haka a Jalingo, da yake bayyana dalilan rangadin jihohin gabas maso arewa da kwamitin sake yi.
Fadakar da kan mutane akan mahimmancin sa yara wanda sun kai lokacin karatu, wato school age children, a sasu makaranta su samu basic education. To a gaskiya federal government ta yi niyya ta ga cewa musamman yaran da suke kan titi ba sa samu shiga makaranta, duk a yi kokari a sasu makaranta su samu abin da muke kira basic education, wato a ilimi na ginshiki ko foundation, wanda in sun yi zai taimake su su kara mahimmancin rayuwarsu kuma su taimaka wa al'umma. An yi wasu makarantu musamman kamar na Almajiri Education 157 a jihohi, kuma wannan gwamnati a gaskiya ta yi kokari ta kashe kusan biliyan 5 a ga cewa wannan makarantu an yi establishing, ba an yi establishing kuma state su ma su yi kokari su yi kwaikwayon wannan models din su ma su kafa irin wannan makarantu, duk yaran da suke titi a yi kokari a dauke su su shiga makarantu su yi ilimi, ilimi ya amfane su, ilimi ya amfane al'ummarsu.
Dr. Halilu Hamman, wanda memba ne na kwamitin, ya yi bayani bisa matsayin kwamitinsa game da ilimin yara almajirai a gabas maso arewan Najeriya.
Ya zama haƙƙi ne ga kowane yaro a duniyan nan gaba ɗaya, ba ma Najeriya kaɗai ba, a bashi ilimi. Mu musamman don ya tashi ya zama mutum na gari, ya taimaki kanshi, ya taimaki al'umma gaba ɗaya. Duk wanda bai samu daman samun wannan ilimi ba, muna gani irin illan da suke kawowa a al'umma gaba daya. So shi yasa wannan committee ko kuma gwamnati tarayya ta dukufa ganin cewa kowane yaro ya samu daman yin wannan karatu.
Shi kuma Alhaji Aliyu Musa Kanti yayi tasa bayani ne bisa irin rawa da committee ke takawa bisa ilmin iya mata.
UBE wato kuma ba ta ilimi baki bai daya. Ta tsari na gina makarantun ne a kowace jiha ba ma nan wurin ku kadai ba a Najeriya, a inda musamman an yi shi inda yara mata za su je su dinga kwana. Akwai duk wani abun da ake magana na makaranta wurin kwana, gadaje, kayan aiki da asibiti da komai a makarantun nan, domin a dauki yaran nan mata a kai su musamman a arewa da mutane ba sa son karatun nan na boko. Sai aga cewa idan aka musu makaranta irin tasu wanda za su kai ƴaƴan su a aje su a hoke su, to za su kokari su aika ƴaƴan su da a sa su irin makaranta suke je kadawo.
Da yake jawabi a ganawarsa da committee a madadin gwamna Darius Dickson Ishaku na jihar Taraba, mataimakin gwamna Haruna Manu ya bayyana takeici ga yawan yara da ke kan yawon banza a titunan arewacin Najeriya. Ya kuma ba da shawarwari kamar haka.
This country, we need to invest more. We need to invest more in education.
A wannan kasa tamu muna bukatar yi wa ilimi tanadi, kazalika fannin kiwon lafiya. Idan aka yi wa fannin ilimi tanadi da ya kamata, yara da aka yi wa su za su zama manyan gobe, maciya gajiyar kasan nan. Ra'ayina, na mafi son ilimin fasaha don muna da jimla mai yawa. Kage idan aka tanada musu ilimin fasaha, duk wanda ya kare makaranta yana da sana'a a hannunsa. Batun ilimin almajirai kuwa, rahotanni da muka samu na nuna gwamnatin tarayya ta fi sa himma ne a shekarun baya. Domin ni kaina na sadda tawaga daga al'ummai da aka kafa waɗannan makarantu. Alal misali, ciyarwa yanzu ba kamar ta da ba. Wasu yaran abin da ke janyo su shiga irin waɗannan makaranta shine abinci. Idan yaro ya san zai sami abin da zai ci, to babu shakka zai kaunaci kasancewa a makarantar. Da yake ku wakilai ne na gwamnatin tarayya, akwai buƙatar binciken wannan al'amari. Wannan kwamiti ne ta da komadar al'amuran ilimi a gabas maso arewa tana da babban aiki a gabanta. Ganin yadda fitinun Boko Haram a jihohin Borno, Adamawa, Yobe da Gombe, kana jihar Taraba ta makiyaya da manoma haɗe da na ƙabilanci suka dakatar da ilimin dubban ɗaruruwan yara. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Yanzu kuma sai jihar Katsina, inda wani rukunin waɗanda dama ta kubuce watan suna ƙanana ba su yi karatun zamanin ba, yanzu suka samu wata damar ƙarƙashin shirin ilimin manya a jihar. Shugaban hukumar ilimin manya a jihar Alhaji Ahmed Doki ya ce sashin nasa ya samu ci gaba sosai, ga kuma dalili.
Kamar yadda wannan gwamnati ta mai girma gwamna Rayatu Honorable Aminu Bello Masari yanda ya iyakance cewa ilimi shine gaba, to gaskiya mu wannan ma'aikata akwai ci gaba kwarai da gaske. Saboda yanzu haka akwai azuzuwa mu wanda suke, kuma akwai ƙarin ma da aka yi na wannan makarantu na allo wanda ake zuwa ana koyarwa. Yanzu makarantun sun inganta, da duka ba su wuce 900 da ke gare mu ba, amma yanzu 900 nan 100% suna aiki. Saboda yawan zuwa da ake ana diba su ana kai kayan aiki, yanzu ba an raba kayan aiki, yanzu ma bana mai girma gwamna ya yarda a sayo mu kayayyakin aiki wannan shekarar. So alhamdulillah gaskiya ilimin yana tahiya kwarai da gaske. Sannan kuma ga mai girma gwamna yanzu ya ba da izinin a gina mu santoci ta mata wanda suke koyan saka, wanda ake gina din nan, wanda muna da guda 12. Yanzu mai girma gwamna ya ba da izinin a gina wasu a local government, dan da a hankali a hankali so yake ya raje duka local governments din jiha da wannan santoci na saka.
To director, ka ce ana kewa irin makarantu hada na allo, wani lokaci za ga makarantun allon nan suna kawo tarjiya irin ganin suke za a koyar da ilimin boko, ba ku fuskanta wata turja daga su wadannan koko su suka ma buƙaci ku zo ku koya musu wannan karatu.
Eh alhamdulillah wato yanda wannan tsari yake da ma akasari kahin aje gun makaranta sai an samu mai makaranta yayi dan komai sai da amincewa. Dama idan muka je muka nemi izini mai wuri mai makaranta ya yadda to sai mu zo sai mu rubuta. A yanzu haka nan gaba na yanzu haka akwai wasu santoci da zamu muke son mu rubuta mu mai girma gwamna ta hanyar kwamishina cewa waɗannan santoci yanzu sun yadda a rika koyar da karatun boko a makarantar su. Saboda haka muna son a dan sanya su kuma insha Allah na tabbatar da irin wannan abu na alheri ga jama'a dama shi mai girma gwamna jira yake kuma na tabbatar da in Allah ya yarda zai yadda ai.
To waɗannan santoci da kake cewa sun hada da yankunan karkara ne ko a cikin birane suke?
Ina a cikin karkara muka hiye mai da ilimin mu kwarai da gaske dan dai yawancin santocin mu mun hiye su a karkara. Zaka ga da wuya ka samu aji biyu ko uku a cikin ɗan gari na local government ko headquarter ta local government. Dai yawanci kauyuka suke. Shi yasa ko abubuwa hawan mu da muke zuwa muna diba babura muka yi aiki da su. Ko da yake yanzu baburan namu ma dai yawanci sun dan mutu saboda a san dade da ba mutum wajen 1996. Suki amma ana ta yi kula har yanzu dai muna tunanin Allah ya yarda mai girma gwamna zai sayo mu wasu kwanan nan.
Ya yanayin shigowa na mata a wannan harkar ilimi da kuke koya ya mata suna ko zuwa wannan karatun?
Kwarai kawai dan a santocin mu na da muke da su mata suna halarta kwarai da gaske kullun suna register. Santocin mu duka guda 12 dake fadin jihar nan duk suna zuwa. Sannan kuma a azuzuwan mu da muke da su na basic na ilimin primary karami da aji 1 2 3 duk da ma za ka ga akwai ajin mata akwai ajin maza. Saboda haka duk aikin mu aikin karatu na mata gaskiya mun hiba da ƙarfi a gare shi saboda muhimmancin ilimin ɗaya mace saboda tarbiyya tantar da yara da sauransu mun hiba da ƙari a wurin kuma mai girma gwamna yana ƙara sa muna kokarin zuwa muna bude wannan azuzuwan kwarai da gaske.
To ya wannan shirin na ko wani ya koya ma wani wato each one teach one ya akwai wani ci gaba da ake samu a wannan bangaren?
Akwai ci gaba kwarai da gaske saboda wannan shiri yana da amfani. Shi abin da wannan shiri yake nihi na kusa da kai in ya lura da wannan bai iya ba to in yana dan abin da ya iya ya koya mishi. To wannan kuma ya taso ga kungiyoyi kenan. Mai wani abu a gari a kunguwa in ya gana da hali ya dan hidda yan kudin shi koya ne dan sa su ga ilimi wa'annan wanda ba su ba su da ilimin na kusa da shi a koya musu. Amfani ne. To sannan kuma kungiyoyi su ma su shigo su ba da gudunmuwa su ya zamanto kowa ya tashi yana da ilimin na zamani abin da ake wata da shi kenan.
To a kwanaki mun ga kun yi fadakarwa akan irin ilimi ba a lata neman shi. To a wannan shiri naku ana ku samu irin dattawan nan masu mai da hazaka na su ma suna so su koyi wannan ilimi?
Akwai su kwarai da gaske dan yawanci a santocin mu na GSS in ka je zaka tadda wasu dattawa ma ne. Wasu sun gama ilimin primary da sun mance sun ma dadi sai daga baya suka ga muhimmancin suka dawo. Duk in ka je santocin mu na continuing education za ka ga akwai dattawa kwarai da gaske. Sannan a kauyuka kuma za ka ga wanda dattijo ne ya kwana biya shekara 70 sai ya ga cewa ai shi tunda da karhin shiga har ma ya ilimin nan. To za ka ga su a santocin mu da yawa muka je diba aji zamu tadda su cikin azuzuwan mu suna karatu.
To su al'umma da kuke wannan abu domin su ganin cewa ba ma kudi suke ba da gwamnati ta yi tsaye na ganin sai ta samu masu ilimi komin tsuhan su komin yarinta su. Akwai wata shawara ko kuma in ce irin haɗin kai da kuke bukata daga su waɗannan al'umma?
Gaskiya muna kira ga jama'a abu ne wanda wannan gwamnati ta mai girma gwamna gaskiya ya ba da muhimmanci ga ilimin nan kuma komi ana yin shi kyauta. Shin mutum ya je aji a bashi fensa a bashi littafin rubutu komi an tanada mai iya kashi ya je ya ba da wannan awa daya ya koya saboda Allah mutum ai ya kamata ya je. Abu ne ka iya shi tun lokacin da kake da damai tun lokacin da wannan mai girma gwamna ya bada wannan damar to mutum ya yi kokari ya halarci wannan aji ya iya rubutu da karatu tun kafin wani lokaci. Amfani ne gara kowa ya je duk mafi kusa da santan mutum ya je ya rijista. Muna da azuzuwa da wuya ka wuce kauye 1 2 3 bamu da santa. To kaga mutum ya taka dan rabin kilomita ya je wannan santa awa 1 yayin karatu shi ya dawo.
A jihar Kaduna kuma idan ma sa Robert Manta ba mun kawo muku rahoton kan yadda shirin ciyarwa a makarantun firamare ya janyo cikar makarantu da yara inda a makarantar unguwar Shawai a yankin Rigasa ya tashi da dalibai kimanin 20,000 wanda ya janyo cunkoso ta kai ga ana karatu a filin Allah katangar makaranta ta zama allon rubutu na malam. To bayan haka ne gwamnatin jihar ta ayyana dokar ta baci ta fuskar ilimi. To ko me ya biyo bayan daukan wannan mataki? Shugaban makarantar firamare Shawai Malam Yahuza A Yaro ya yi karin bayani ga tawagar manema labarai ciki har da wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
Muna godiya da kokarin da gwamnati ke yi da toyigo akan matsalolin da ta samu sakamakon haka yasa har muka zo muka samu wannan rumfunan da ku gani a ciki. Bayan nan da mai girma gwamna ya ƙara zuwa da kansa ya ga matsalolin da muke ciki. So ya sake duba bayan nan aka kawo additional 20 classroom. An zaka ga sunan officers kasa akwai goma sama akwai goma. So ba ga haka kuma mai girma gwamna ai da ya fada da yazo Bishop bayan gama wannan ya ce Allah su yarda za a ƙara additional classes domin ko naji ana samun ɗalibai akwai ajujuwan da suke ɗalibai 400 a 1A 1B 1C 1D 1E a kowane class. A halin yanzu akalla saboda akwai new one wanda muke registration su idan aka hada da new one ɗin nan za su iya kai 21,000 haka. Akan kujeru da suke wannan makarantar da a baya wanda suke da su isu aka ɗan kakkare su. To yanzu aka presenting yadda ka gan su a ƙasan nan suna zaune su a haka suke. So kuma ka san lokaci ɗaya idan mu ma ƴan adam muka yi wa gwamnati uzuri lokaci ɗaya ba a iya yin abu ɗaya. In dan buyewa ba jin mai sai ka ɗauka one after the others ka samu nasarar wannan sannan sai ka ƙara ɗauko ɗaya. Yanzu muka samu wannan to nan kuma still mun shigar da request don ba zan manta ba. Monday ya zo nan daga Thunderbolt. Monday ya zo tambaye mu akan ishe na kujeru. Ya gaya mana mai girma gwamnati turo shi ya ƙara duba akan kujeru muka bi muka zazzaga akan kujeru. Ya ce zai iya yanke aƙalla muna neman kujeru nawa. Na ce a sai dai based on population na pupus shine za a yi dividing shine zai iya bamu. Shine zai iya bamu dama iya gane yawan kujerun da muke so.
Ga abin da wasu mazauna Kaduna ke cewa.
Eh to ba za a ce gwamna baya yin aiki ba amma dai kuma za ka gani wani lokaci kamar inda aka gina makarantu a Rigasa misali an gina makarantu azuzuwa 110 amma za ka ga azuzuwan ƙananu ne ba za su ɗauki yara fiye da a aji ɗaya fiye da 30 ba. Kuma a makaranta ɗaya nan da aka gina wannan makarantun ina nufin capacity kenan sai ka ga yara sun fi 30,000. To kaga irin wannan ya kamata a karkata hankalin gwamna zuwa wurin saboda ya ƙara faɗaɗa makarantu azuzuwan. Sannan kuma wurin malamai tunda da ya koru an can malamai kaga dai suna da ilimi suna da experience da suka yi aiki a da. To ba za ka haɗa wanda ya aiki shekara 30 shekara 20 da wanda ya zo yanzu sabo ka ɗauke shi aiki ba za ka haɗa experience ɗinsu ba gaskiya. To ya kamata gwamna ya masa training ya saboda a horar da su akan harkar ilimi koyarwa da sauransu saboda yara su samu su wannan abu mai kyau ne dai amma dai gaskiya koran wa'ancan ya sa wa'ancan din su sun fi experience. To amma dai idan aka tallafa mu wa'annan da training zai sa su ma su goge su iya koyarwa da kyau.
To gaskiya yana kokari saboda iyaka abubuwan da muke gani muna gani wasu an rushe ana gyarawa wasu kuma inda suka lalace ana ƙara gyara su an zuba kujeru an tashi wasu ga abubuwa gaskiya yana aiki ba le malamai kuma yanzu gashi mun ji ana cewa ya ƙara ɗaukan malamai a makarantu duk yana yi ne kuma don ya bunƙasa ɓangaren ilimi kuma yin hakan gaskiya abu ne mai kyau muna jin daɗin abin da yake.
Gaskiya zakai Allah makarantar mu muna tana akwai matsala sosai ba ƙarfi ba domin yanzu hakan primary ɗin mu ta kai shekara wajen shekara 5 ko 6 tunda iska ya yaye ba kuma azuzuwa domin a takaice makarantar mu akwai yara fiye da mutum 2000 wanda suke karatu a wurin nan amma wallahi in ka ji zaka ga yawanci a ƙasa ne kuma tunda iska ya yi dinnan mun kai koke tsakanin Allah an zo an duba an kai mun komo amma hayya tsakanin Allah mu dai ba taimaka mana akan wannan magana makaranta yanzu saboda haka muna roƙon mai girma gona gaskiya a duba mu da idan rahama akan wannan makaranta domin yaran mu suna kokarin karatu kuma duk wanda mai primary din nan wato secondary din wato dole hayi ake zuwa cikin ruwan nan da kuka gani nan ake tsallakawa su je makarantar secondary din nan to saboda haka muna mai roƙo dan Allah taimaka mana mu da mutanen hayin kogi daga magamar ilimi din nan
masu aro yanzu kuma ga ci gaban hirar da Mahmud Ibrahim Kuriyayi da shugaban hukumar ilimi daga tushe a jihar Kano Coast Babe wato Malam Zakari Ibrahim Bagwai
rakade a baya can an ce da kaman kukun fusuwa ya zama cewa anan shalkwatar hukumar su Babe ne kuke zancen replacement din nan ake ta mai gurbin waɗanda guraban da aka samu kuma amma a kwanaki ko ƴan watannin baya an ce majalisa ta yi doka cewa a dinga yi a matakan wato LEA na cibiyoyin ilimi na kananan hukumomi yanzu ina wannan zance ya kwana ne
wannan zance yana nan abinda doka ta tanada shine daga mataki na 7 zuwa ƙasa wato yawanci masu ilimin NCE kenan kananan hukumomi karkashin local education authorities su ne za su dauke su amma mu hukumar Subeb kuma mu ne za mu tantance su haka daga mataki na 8 abinda ya kai sama mu hukumar Subeb mu ne za mu dauka kuma mu tantance amma duk wannan ba zai yiwu ba sai an yi kiyasi an sanar da gwamnati ta ba da izini a yi domin abu ne na tanajin kuɗi daukar ma'aikaci wani abu ne mai muhimmanci ka biya masa kuma bukatunsa shi ma wani abu ne mai muhimmanci zan so a kai ga yanayin da al'umma za su fara daukar nauyin biyan waɗansu malaman makaranta muna da kuɗi masu kuɗi za su iya mu kai matsayin da mutane ganiyai za su rika daukan ma makaranta gina makaranta gabaki ɗaya masu dauki nauyinta akwai masu yi ba raina muka yi ba alhamdulillah amma dai bai daidai da ƙarfin arziki da wadatar al'umma jihar Kano ba
ranka da dai a ƙarshe mun tattauna zancen na ƙalubalen ilimi a matakin tushe daga fari din nan kama daga zancen cinkoson aji zuwa sha'anin malaman nan da kula da su tunda kuna kiyasi kuna kididdiga kusan shekara kun sanya wani mizani ne na cewa daga na a gwamnatance da kuma wannan yunkuri da ake na taba alli da masu ruwa da tsaki daga nan zuwa wani lokaci na shekaru zamu walwale wannan matsala ta zama tarihi akwai wannan jadawalin da kuka saka
alhamdulillah na ji dadin wannan tambaya akwai wannan jadawali amma an fara ne da inganta waɗanda muke da su lokacin da na shigo hukumar nan ran 12 da watan 6 na shekara ta 2015 kashi 54 cikin 100 na waɗanda suke koyarwa a makarantun primary da kananan makarantun secondary ba su da ilimin koyarwa waɗansu degree gare su amma ba fannin koyarwa ba wasu diploma ba fannin koyarwa ba waɗansu ma ilimin primary kawai suke da shi domin wajen shekara ta 2003 zuwa 2007 gwamnatin wannan lokacin ta ɗauki malamai sama da 20,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa to mu da muka san menene koyo da koyarwa muka ba gwamnati shawara cewa lallai waɗannan mutane a mai da su malamai tukuna zaɓi guda biyu muke da shi a lokacin ko a sallame su na sallame su daga aiki ba san abin da za su zama ba ba san irin bala'in da za su shiga ba amma tun da gwamnati ta yarda aka ce to maimakon a sallame su kuma abinda jadawalin ilimi na ƙasa ya bayar kenan cewa mai wanda za a dauka koyarwa kada ilimin sa gaza ilimin babban certificate na koyarwa na ƙasa wato NCE amma maimakon a sallame su gwamnati jihar Kano a cikin adalcinta ta dauki mutum 25,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa a yanzu haka suna nan a makarantu 4 masu horar da malaman makaranta ana ba su training za su sami irin certificate ɗin da ya kamata su samu domin su dace da kasancewa su malamai a bara guda 2,000 daga cikinsu sun gama amma an yaye su a wannan shekarar ina tabbatar maka daga nan zuwa wata 2 ragowar za su gama sama da mutum 20,000
masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar da madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita satin shirin anan ni sahabo Imam Ali Zan da aka ta yi sallama da ku sai makon
din abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.